Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To yau Lahadi ne, ƙarshen makokin tsawon kwanaki biyar na rasuwar Senator John McCain, wanda za a yi jana'izarsa a yau a makabartar makarantar sojin ruwan da ya taɓa yi a Annapolis headquarter jihar Maryland, wadda ke kuma kusa da birnin Washington DC. Za a binne McCain ne ganga da kabarin wani daɗaɗɗen amininsa wanda suka yi makaranta tare, hafsan sojin ruwa Admiral Chuck Lyson, wanda ya mutu a shekara ta 2014. McCain, wanda tsohon shahararren matuƙin jirgin sama ne wanda ya zama fursunan yaƙi a ƙasar Vietnam na tsawon sama da shekaru biyar, ya ziyarci tsohuwar makarantarsu ta sojin a karo na ƙarshe a cikin watan Oktoba, lokacin da ya gaya ma ɗaliban makarantar cewa makarantar ta koya masa yadda zai tunkari ƙalubale a rayuwa. A wata keɓaɓɓiyar hidimar tunawa da rayuwar McCain, wacce aka yi a jiya Asabar a babbar majami'ar ƙasa ko National Cathedral, tsohon shugaban Amurka ɗan Democrat Barack Obama ya yi Allah wadai da salon siyasar Amurka ta wannan marra, wadda ya ce tana cike da gaba da kuma rashin kara. Rasha bata daddara ba a ƙudurinta na wargaza ƙasar Afghanistan da kuma cusa ta ƙaddama tsakanin Amurka da ƙasashen da ta kafa sojojin gamayya da su, a cewar kwamandan gamayyar sojojin Amurka da Afghanistan mai barin gado. Kwamandan na sojojin Amurka da Afghanistan da kuma shiri na Operation Resolute Support, General John Nicholson, zai ajiye aiki a yau ɗin nan Lahadi bayan riƙe wannan matsayin a tsawon shekaru sama da biyu. Amma kafin ya aje aikin na kwamanda, sai da ya yi nazari tare kuma da jefa ayar tambaya kan manufar Rasha a yankin, duk wadda ta yin da Rasha ta yi na baya-bayan nan na sulhu tsakanin Taliban da gwamnatin Afghanistan. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yankunan kasar Afghanistan da ke hannun kungiyar ISIS na ta suɓuce mata, sannu a hankali kungiyar ta ISIS na ta gayyara saboda takura daga sojojin Amurka da Afghanistan, a cewar kwamandan gamayyar sojojin Amurka na da Afghanistan a jiya Asabar. General John Nicholson ya yi watsi da hasashen cewa kungiyar ISIS a yankin, wacce ake kuma kira ISIS Khorasan ko ISIS-K, ta ɗan farfaɗo tare kuma da faɗaɗa harkokinta bayan famar murƙushe ta da aka yi, wadda ta hada har da amfani da bom ɗin nukiliya mai girma da Amurka ta yi kan ƙungiyar bara. Ƙungiyar ISIS-K bata faɗaɗa ba ko muskala zaritin, a cewar Nicholson, wanda zai miƙa ragamarsa ta kwamandan sojin gamayyar Amurka da Afghanistan ga Laftana General Austin Miller yau ɗin nan Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya ce babu buƙatar tafiya da ƙasar Canada a sabuwar yarjejeniyar cinikayya ta NAFTA, sannan ya gargaɗi Majalisar Tarayyar Amurka da kar ta sa baki a tattaunawar da ake yi. Babu wata buƙata ko ma a siyasance ta saka ƙasar Canada a sabuwar yarjejeniyar NAFTA, muddin muka kasa samar ma Amurka adalar yarjejeniya da ƙasar Canada bayan ƙwararmu da ta shafi shekaru goma tana yi. To za a yi banda Canada wannan karan, a cewar Trump ta kafar Twitter. Trump ya ƙara da kashirin cewa matsawar Majalisar Tarayyar Amurka ta tsoma bakinta a wannan tattaunawar, to labudda zai rusa batun NAFTA ɗin ma gaba ɗaya, kuma hakan ba zai yi illa ga Amurka ba ko misali zaratin. dan asalin kasar Afghanistan din nan mai shekaru 19 da haihuwa wanda yan sanda suka harbe shi tare kuma da kama shi bayan da ya daba wuka ma wasu Amurkawa in yawan bude ido a babbar tashar jirgin kasa ta Amsterdam mai ra'ayin ta'addanci ne a cewar jami'ai a birnin a jiya Asabar mutumin da ake zargi wanda ke da takardar izinin zama a Jamus ya sha tambayoyin yan sanda jiya Asabar a asibitin da aka kai shi jinya su ma Amurka biyun da ya ji rauni na kan murmurewa asibiti daga abin da yan sanda suka kira mummunan rauni amma marasa koko marar barazana ga rayukan mutanen kafafen yada labarai na kasashen Larabawa sun bada rahoton cewa bangarorin da ke yaki da juna a Libya sun amince su tsagaita wuta to amma babu tabbacin dorewar yarjejeniyar tuni ma aka samu rahoton fafatawa da dare a birnin Tripoli labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa
nagari na kowa jama'a masarun mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya hakkin gwamnatoci ne daga kowane mataki a duk fadin duniya su samar da yanayi mai kyau ta yadda neman ilimi ko samar da shi zai bunƙasa sabani abin da ke faruwa a Najeriya kenan Professor Abbas Bunu Bashir na Jami'ar Modibo Adamu da ke Yola ne bayyana ka hira da wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona
matakin gwamnatin tarayya gwamnatin jiha da local dukkan su suna da hurumi akan ilimi matsarin kuma shine da federal da state dukkan su suna lura a sha'anin gudanarwa ne na yanda za a tsara a kuma gudanar da sha'anin ilimi na kasashen na primary kenan amma local government su ne suke tabbatar da cewa an ba da wannan ilimin primary din amma in ka duba local government ina kudin ga gudanar da ilimin yake babu kudin inda aka ba da kudi me yake faruwa corruption an cinye kudi ta wasu hanyoyi daban ai diverting kudi ya zama wani abu daban sai kaga makaranta iska ya dauke kan daki ai shekara 2-3 ba gyara ba me yasa yaran na yayan talaka ne zai tara kudi ya je ya gyara wanda bai da abinci a gidansa so saboda haka gwamnati ta yi sakaci da yawa a sha'anin ilimi suna kokarin su ala kulli halin amma kokarin bai kai abinda za a ce a yaba yanda kuma za a ce ana samu abinda ya dace ba dole ne gwamnati ta yi waiwaye a don tafiya me yake faruwa ya muke son abin ya tafi ya zamu mu gyara ya tafi a gaba duk tsarin yana nan a rubuce National Policy on Education amma ana bin shi tsau da kafa ba a bin shi saboda haka private school da government school ko kuma makarantun yan jarin hujja da kuma makarantun gwamnati dukkan su abinda suke nema abu daya ne a ba mutane dama su nemi ilimi su shiga makarantu duk wanda zaka iya kai amma a inganta su mana ilmi din nan ana bada shi ba don riba ba kamar da na gaya maka idan ka kafa makaranta wadon kai riba ne to wani ma ba zai iya zuwa makarantanka ba don ilmi yana da tsada saboda haka shi yasa babban abun duk aikin gwamnati ne su yi kokari su sa idan makarantun gwamnati suka yi yawa competition din na private din ba za su iya ba gwamnati ke kike da kudi ki inganta makarantun ki private din na za su yi sauki baki ba su zo don za su gwamnati kawai ba za ta isa ba dalili shine yawan mutane jama'a suna karuwa population grow yana ta karuwa yanda jama'a suke karuwa kananan yara masu neman ilimi su ma karuwa suke yi amma abinda ake bayarwa duk a basu ilimin ba karuwa yake ba ko kuma raguwa yake to in an san da haka wani mataki kuma aka dauka don a inganta ilimi ya tafi daidai da wannan yawan karin jama'a da muke da shi to saboda haka dole ne a kayyade yanda ake gudanar da private schools kuma gwamnati ita za ta yi dole ta ne ta fara da nata tukuna in ta gyara nata ta zo ta gyara wannan saboda haka yanda aka rarraba tsakanin private da makarantun masu zaman kansu da kuma makarantun gwamnati ba illa bane amma inganta su ta hanyar da ya dace so saboda haka wannan hukumomi idan ba sa lura da yanda wa'annan suke aikin su ana bin su tsau da kafa ana duba inda suke aiki su ba zai yi ba a ce a sa wani hukuma daban na private schools da hukuma daban na public schools abin yayyawa ya zama duplication su dai National Commission for Primary Education sannan State Primary Education Board da kuma Local Government Education Authority duk in ka duba tsarin suna da haƙƙin lura da waɗannan abubuwan ai private school ba zai bude ba sai an ba shi license ai wa yake ba shi license wa ya kamata ya inspecting nashi duk na gwamnatin ne ministry ne so ne shi yasa nace maka da farko administrative na gudanarwa yau da gobe waɗannan ministry haƙƙin su ne sannan ainihi a karantar a bada ilimin a kasan din yake a local government yake me yasa na federal da state din ba za su yi tsarin ko kuma su inganta wannan tsarin da suke yi na inspecting su yi monitoring supervising wannan private schools din ba ya kamata under the state ministry of education alal misali asa in har babu commission ko kuma committee wanda su haƙƙin su suna tare da wannan masu lura da na gwamnati waɗannan ko bangaren na private ana standardize nasu ana regulating nasu a tabbatar cewa standard nasu ya kai kwatankwacin abin da gwamnati ta tsara a National Policy of Education a sanya musu ido sosai amma wa zai sanya ido ana ministry na education su za su sanya ido duk tsarin National Policy of Education ya tsara wannan amma implementation a aiwatar shine damuwar mu saboda haka ya kamata a koma a duba waɗanda aka dora musu nauyin lura da primary education daga matakin federal National Commission for Primary Education sannan state primary education board da kuma local government education authority dole ne haƙƙin su ne su uku su yi sinajaji su hada kai a tabbatar kowa yayi aikin sa
gwamnatin jihar Katsina kamar yadda kasafin kudin ta ya nuna ta fi mai da hankali kacokan kan samar da ilimi ya wannan mataki ke shafar mazabun ƴan majalisar dokokin jihar kuma waɗanne irin matsaloli ne ilimi yake fuskanta a mazabun nasu kuma me suke yi a kai
ziyarar da na kai a majalisar dokoki ta jihar Katsina domin duba yadda suke gudanar da harkokin ilimi a majalisar na hadu da mataimakin shugaban majalisar injiniya Shehu Dalhat Tafoki wanda ya bayyana mana bukatar
muna bukata a zo a gyara mana wannan makarantun musamman guda biyu sun fito daga ainihin bangaren ainihin district na Fuskar biyu kuma sun fito daga district na
injiniya kamar a halin yanzu waɗannan makarantu da kake nema a taimaka muwa domin a shawo kan matsalar abubuwan da suka daga wannan makarantu wani hali suke ciki a fannin koyo da koyarwa yanzu
tsakani ga Allah yanzu waɗannan makarantun zaka ga yawancin classes musamman kamar ɗan nasawa haka kusan classes sun ma ba masu zami magana akai the same thing na modern Qur'ani su ma zaka ga ɗaliban yanzu musamman na binan nan duka ainihin rubutun ya riga ya kware to zaka ga ɗalibai dai musamman da ake cikin damina dinnan babu hali a ce sun zauna anan wurin the same thing abun mi ko the same thing ɗan malamai su ma makaranta ce tilintilitin wajen 70 early 70s aka yi su wanda suna bukatar kuma ainihin total renovation shi yasa muka kawo wannan kudin
to menene matsayin su ta kurin ka ƴan majalisa akan wannan kudiri da aka gabatar
ita majalisa ta amince a mika ma ainihin bangaren zartaswa domin ya fara aiki kamar yadda ya kamata
shi kuwa tsohon shugaban majalisar dokokin ta jihar Katsina Aliyu Sabi'u Muturu tambaya nayi ko akwai wasu cigaba da zai bayyana mana harkokin ilimi sun samu a yankin da yake wakilta na karamar hukumar mali
akwai makarantu da aka yi jani ita ma an kashe zunzurutun kudi sama da naira miliyan 61 akwai model primary school wanda an yi upgrade din ta zuwa bene wanda an kashe mata zunzurutun kudi sama da naira miliyan 171 mun gyara makarantu an gyara ainihin makarantar kere-kere ta ainihin wato wanda ake ce ma BATC an kashe mata zunzurutun kudi sama da naira miliyan 27 zuwa miliyan 30 sannan kuma makarantar ƴan mata da ke mani ita ma yanzu an yi awarding contract din sama da naira miliyan 81 akwai makarantar gaba da secondary wadda an yi mata allocating kudi sama da naira miliyan 300 da wani abu wanda za a kama hukumar ma ne a garin Bujawa shi ma an gyara makaranta naira miliyan 15 sannan akwai makaranta ta primary school a garin Hamceta an kashe mata zunzurutun kudi sama da naira miliyan 28
shugaban kwamitin ilimi mai zurfi a majalisar dokokin ta jihar Katsina kuma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Bindawa Alhaji Umar Ali Bindawa bayani yayi mani akan wata doka da suka zartar ta asusun tallafa ma dalibai
wanda ake cewa scholarship to nan majalisa mai albarka ta jihar Katsina ta aminta da cewar ayi asusun da ke tallafa ma dalibai wanda aka fi sani da scholarship board wanda shine wanda zai zama kamar ma'aikatar da ke irin hukumar da ke tallafa ma dalibai na wajen ba su tallafin karatunsu waɗanda suke karatu a cikin gida wato ko dangar jami'o'in cikin gida da makarantun da ke gaba da secondary school wato irin suna horon malamai irin masu NCE da kuma masu yin karatun diploma da dai makamantansu wanda ake tallafa mawa da kuɗaɗen karatunsu da kuma na yin project nasu da waɗanda suke karatu a ƙasashen waje wato ko waɗanda gwamnatin jihar Katsina ta tura su yi karatunsu a ƙasashen waje. Wannan doka ta samu asali kuma ta daɗe tuntuni ita majalisar nan tana ta muhawara kanta wanda aka kawo a matsayin private member bill wanda ake cewa na dan majalisa ya kirkara ya kawo domin yan uwan shi su duba su ga amfanin abun kuma su goye baya wanda shine yau Allah ya bada nasara aka samu aka yi wannan amsa wannan doka wadda za a tura ma mai girma gwamna domin ya samu ta hannu ta zama ita hukuma ce wadda za ta rika yin wannan aiki a matsayinta na hukumar jihar Katsina mai zama ta tallafa ta kuma idan lokacin kasafin kuɗi ya zo na ƙarshen shekara a sa ta cikin kasafin kuɗi a yi mata kasafin kuɗin da za ta ba waɗannan ɗalibai.
To sai doka ta biyu.
Doka ta biyu ita ce dokar da aka ba da dama malaman makarantar jami'a na Umar Musa da ke nan Katsina su aje aiki da shekara 70 maimakon yanda yake a service shekara 60 in na haihuwa ko kuma kai shekara 35 na aiki. To yanzu sai aka kawo wannan doka su masu koyarwa za su aje aiki idan sun kai shekara 70. Waɗanda ba su koyarwa matar ko ma'aikatan da ke taimaka ma masu koyarwa kamar irin su basa su rijistara da wanda ke karkashinsu su kuma za su aje aiki da shekara 65. Ba sabuwar doka gyara ne wanda executive ta kawo kuma aka yi duba committee ɗinmu na ilimi mai zurfi ya duba ya kawo rahoto kuma majalisa ta karba wanda za aka amshi bayanan da aka yi na cewa a mai da wannan shekaru haka kuma a kai ma mai girma gwamna shi ma ya samu hannu don ta zama doka.
Zardin Salifu Tuwa, sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Duk da cewa hakkin gwamnati ne samar da ilimi, wasu ƙungiyoyi suna ci gaba da amsa kiran da ake yi su ba da gudumawa domin ci gaban ilimi. Shugaban ƙungiyar Campaign for Democracy Bako Abdul Usman ya ga Iliya Kure irin ayyukan da ƙungiyar take na ra'ayin ilimi musamman na ɗiya mata. Cikin wasu aikace-aikacenta
zan dan kawo misalai a ayyukan da muke yi na taimaka ma mutane a game da yara mata wanda ba sa karatu. Muna kokari a matsayinmu na kungiya mu wayar da kan al'umma musamman iyaye a karkara cewa daura ma ƴaƴa mata tallace-tallace ba su zuwa makaranta babu alheri bane a game da al'ummarmu. Kuma muna wayar musu da kai kuma muna kokari mu nuna musu cewa ilimi ita ce ginshikin zaman duniya kuma da Allah subhanahu wataala ya kikiro a duniya abun na farkon da aka ce shine aka ce ilimi. Mutane su tashi su nemi ilimi, in ma a Christianity ne ilimi a ginshikin abu ne, in a addinin musulunci ne ilimi ginshikin abu ne. So muna kokari mu fadakar da al'umma kuma mu wayar musu da kai su san darajar ilimi. Kuma abin da ya faru a Kaduna dai kam ana kokari a gyara ilimi amma abin kuma yana zuwa da yawansu targada yana zuwa da yawansu kurakure amma musamman mu dai kam muna ba gwamnatin Kaduna shawara cewa malamai a yanzu a makarantunmu na karkara ba ajujuwa ba kujerun zama dalibai suna wahala malami ma kansu wasu su yi karanci. So abun a zauna ne a duba a sake lale saboda ilimi ta zama na ginshikin zaman duniya.
Sunana Benjamin Megare, a sunan kungiyar namu ana kiranta Community Action for Popular Participation. Mu kungiya ce da muke aiki a kamfanin ilimi da kiwon lafiya da wadansu abubuwa haka, amma mura da kwarewa sosai a fannin ilimi. Mu a matsayinmu ta kungiyance, abinda muke yi saboda inganta ilimi a nan jihar Kaduna shine akwai wata project da muka samu na DFID wanda yayi magana akan da za a inganta yara mata su samu ilimi wanda suke makaranta da kuma wanda suka bar makaranta. A turanci ana kiran project din Engine, wato Educating Nigeria and New Enterprises. Mura aiki da ƴan mata da suka bar makaranta saboda dalilai, wadansu aure, wadansu kuma rashin iyaye, ikarfin iyaye, da kuma yawanci wadansu kuma aladu. Muna kokarin da su samu ilimin su koya har su koma makarantu su kare ilimin su. Mura kuma kokari wanda su kuma suke karatun su kuma a taimaka musu inda ba za su bar makarantan ba a irin waɗannan dalilai. Mura kuma taimakawa tun ba kaman fannin ilimin primary ba. Mura aiki da su ministry na fannin ilimi na jihar Kaduna. Mura aiki da su game da inganta makaranta. Mura ɗauka malaman su, muna ɗan ara musu koyawa akan hanyoyi na koyarwa na zamani. Mura kuma ba makarantu secondary kusan 20 ko a nan jihar Kaduna tallafi na computer inda zai taimake su su yi aiki da ya cancanta. Mura kuma ba da gudumawa a kowane makaranta kamar na primary a wani kauye ana kiranta Mayulla, mun ba da gudumawa na kwano saboda a rufe makaranta wanda su makiya suka gina. Abubuwa haka dai mura yi, mu dan taimaki gwamnati saboda mun ga kokarin da gwamnati take yi. Damuwanmu dai da gwamnati take yi, da mura ba gwamnati shawara shine ta fannin malamai su samu su koye ayyuka na zamani na koyarwa, da kuma yadda gwamnati take ɗauka nata priority. Ma'ana anan yanzu haka ara gyaran makarantu, ara ba yara abinci, ba kujeru, ba a biyan maya malamai. To ai wannan ai ba yi ba kenan, ka ba yara abinci sun zo na kawai an sun ce da su babu wanda ya koya musu, kaga ba samu cin gaba ba. Kuma akwai damuwa inda ake raba malamai. Mun lura cewa makarantu ta karkara ba malamai, yawanci malaman a cikin birni ne. Wadansu malaman nan kansu kankara sun je sun nemi hanyar su an dawo da su cikin birni. Wadansu kuma na birnin ba albashi ma ba sa zuwa. Akwai makaranta musamman a Kaju local government da muka je muka samu cewa malaman makarantar sun daina zuwa. Muka tambayi principal headmaster din, yaya yace gaskiya malaman nan tunda suka fara ba a biya su albashi ba, kuma sun ga kusan wata uku wata hudu, to ya su dinga zuwa. Kuma garin ba wai dakunan haya bane, sura haya ne a Marban Kajuru. Su haba bu daga Marban Kajuru naira 300 su je su kwana sake dawowa, to kuma ba biya albashi ba. Sai yace gaskiya shi ma ya ma kasa musu magana, shi dai kawai hakuri yake ba su. To kaga irin wannan abubuwa da yawa ya kamata gwamnati ta duba, ta kokari a taimaka a tallafa wa malaman nan. An fara, an ba kowane suka samu ba. Kuma akwai kokoki cewa an fara wata daya ne, wata biyu ake biyan su albashi, wannan kuma ba a ma biya su ba har yanzu. A taimaka musu saboda su samu su inganta aiki, kuma su samu aiki a cikin sauki saboda yaran mu su samu cin gaba.
Har yanzu dai kan ilimin diya mata, amma wannan karon a jihar Kebbi. Hajiya Asma'u Nana alkali tsohuwar shugabar makarantar sakandaren ƴan mata ce a jihar, yanzu kuma darakta a ma'aikatar ilimin jihar ta Kebbi. Ta yaba da irin kokarin da gwamnatin jihar take wajen ci gaban ilimi, kamar da ta ga Maryam Atu Muhammad Ahira da suka yi musamman bangaren ilimin diya mata.
Dama dai jihar Kebbi an san mu da son ilimi da kokari, kuma ga haraka ilimi na arbiya da kuma na boko. To a hakikanin gaskiya bisa ga duk abin da zan zayyana, an samu ci gaba da kulawa fiye da duk wani lokaci da aka tsammani. Wannan gwamnati ta Sanata Atiku Bagudu yana da hankalin son ƴaƴa mata da karatu, kuma yana da sha'awar karatunsu. Sannan kuma ya gwadi bisa ga abubuwan da zan gaggaya miki, kuma akwai su kuma a je a bincika. Alhamdulillahi ilimi dai daga ƙaramin makarantar primary zuwa secondary har ma tertiary institutions irin su University Polytechnic School of Nursing duk mai girma gona ya dauke nauyin biya musu wanda ya zanto da ɗa namiji da ɗiya mace kowa da mai iya da mara iyawa kowa ana yana da scholarship so kiga wanga abu inda wanda maka ce wai baka iyawa ne baka iya biya a inda kana da abubuwan da za su sa a dauke ka requirement kenan to bi iznillahi ilimi ya zama naka in ma ƙara tabbata miki akwai makarantun sojoji da anka bude maza da mata abinda mai girma gona ya biya musu duka din makarantar su saboda dai su tsaya su yi karatu ga kiga mun kuma a ce ai makarantar soja ga mace ko da kina iya zama makarantar soja ki zama likita ki zama lawyer ki zama injiniya ko min kina iya zama amma saboda yana da kwadayin yan jihar Kebbi su samu wannan shi yasa yanzu haka kudin makarantar su ba sai uwaye sun ka
bude ina aka bude wannan
su akwai wannan makaranta a Jiga Common School ta maza sannan akwai ta mata a garin Guru suna aiki yadda muka zato kiga da sai Auntie Jos Auntie Ina Zaria amma yanzu nan kusa kusa kina iya gaki ga makaranta wannan gwamnati tarayya ta kuma mai girma kuma wannan ya kama abin nan da ƙarfi wanda ya zama ta kuma in kitai abin sai ya burge ki ba ki ma arziki bane
ke ke magana an bude sabbin makarantu na sojoji da dai sauransu wanda ƴan mata na jihar Kebbi an dauke su nan kuma mai girma gwamna yadda kika faɗi ya biya musu kuɗin makaranta to idan aka jiyo Hajiya akan aka ce miki ci gaban yada ilimi mata a jihar Kebbi a da za a ga yarinya na makaranta sai uwaye su cire ta sai su mata aure to yaya al'amarin yake a halin yanzu ko kuma ke da kike aiki a ma'aikatar ilimi yaya kuke daukan wannan abun
alhamdulillahi ana iya ma zuwa ki tambaye wani daban kan hanya ki tambaye shi ba yadda za a yi yanzu ma yarinya kana makaranta ka cire ta na daya an wayar da kan iyayen yaran sun san mi'a ilimin yaya mata sannan yaya mata na burge duniya yanzu because yaya mata sun zama jari because idan yaya mace ta rika wuri ko kuma ta samu ilimi zaki ga bambanci ga wannan family gaba daya saboda haka mutane kansu yanzu sun fara sha'awar gane abin da zaki ga bambancin ta ga zama aurenta zaki ga bambanci ga yayanta saboda haka bato a ce yarinya na makaranta nan iskan ga mai busa a ce wai ana cire yarinya makaranta jihar Kebbi tana makaranta to gaskiya bai tsammani kana uwaye ma na iya yi ba saboda yanzu an samu awareness kaga school of nursing din ga da anka buda an buda ta tun baya ba amma yanzu nan sai yaro a bashi form mace ta samu scholarship ta ji kyauta ana iya bata sponsorship ta yi kyauta bale ki ce baki da kudi ko baki da mi baki da mi saboda haka sai ki ga school of nursing an gyara ta an inganta ta in ki je wa kin ganta kina gane cewa lalle an samu bambanci to bale kuma in ki shiga cikin asibiti ki ga yadda nurses din yaran kai suna ta muku kwarai sannan kuma mata ne ke akwai maza amma matan sun yi yawa sun yi asu kuma sun samu goyen baya saboda haka har akwai wani kungiya wanda aka ce ma G4 Health wanda Professor Fatima L Adamu associate professor ce na wajen kasar Yauri wanda tana da wani G4 Health suna training yara suna ba yara ilimi game da harkar sciences ko zaki je ki nursing ne ko zaki je ki medicine ne any act of science an yi grooming din yara kuma ana sponsoring din su on their own sannan state government ta yi backing din su yadda kika zato yaran kuma su ma sun san abin da suka yi yanzu nan so ko ina cikin makarantun mu ana hutu amma yanzu haka sanana akwai su nan Dr Amina akwai su nan GGC akwai su Argungu akwai su Yauri akwai su Zuru an yi campaign din su ana grooming din su kan science subjects saboda muna lakin din wannan amma kiga yanzu gwamnati ta hankalto ta sa hannunta ko ina sai an kama game da harkar ilimi na yaya mata kuma gaskiya ni na san ina da ran da nake nan ne abin a teacher a principal a what but this time around na ga harkar mata game da ilimi gaskiya gwamnati ta dauke ta da ƙarfi kamar yadda federal government ta nuna state government bata yabba so gaskiya bambancin yana nan cikin yara kina iya kidan bincika cikin suke ji wata rana
masu haro da wannan Allah ya kama karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yadda sa zamu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.